uba hatta salla rak'atan har sai da yayin raka'a guda a cikin sallah thumma zakara annahu lam yakun kabbara takbirata al-iftitah sai ya tuna cewa ai ko bai yi kabbaran iftitah wala inda ruku'i kuma da zai yi ruku'un bai yi kabbara watan kamar da yanda muka sani muka bayani a baya ya shigo ya sami liman yana sallah kawai sai ya tafi ruku bai yi kabbara ba na ittita bai yi na ruku'un ba wa kabbara fi raka'ati thaniya sai a raka'a na biyu ne ya kabbara qala imam malik yace yabtadi salatahu ahabbu ilayya ya sabunta sallan shi watan ya fita daga wannan sallan ya sake wata shi yafi so yiwa a rai saboda bai shiga sallah abinda ba a shige shi ba kuma ba a yi shi ba kenan dan haka yake ganin bai yi wannan sallan ba ta yi ba domin kamar yadda muka sani takbiratul ihrami rukuni ne a cikin sallah da ita ake shiga cikin sallah idan mutum bai yi ta ba ba ya da sallah a nan an yi sabani a cikin mazhaban malikiya kuma imam malik da kansa yana da kauli guda biyu duka watan wasu suna ganin cewa maimakon ya sake sallah ya karasa wannan sai yi wata domin wala tubtilu a'malakum tunda ya riga ya shiga cikin sallan watan shiga da niyya domin niyya ita ce ainihin shigan to tunda ya yi irin wannan shigan na niyya to kar ya yanke wannan sallah ya bari ya karasa sallansa tare da liman sannan sai ya tashi wata sallah saboda haka yana cikakken ladan jami'i imam malik a wani kauli yana ganin a'a ya sallama ya fara sabo ya sami abin da ya riska tare da liman alabashi ya tashi ya ciko sauran rakawoyin shine abin da yafi ala kulli halin dai duka wannan kauli biyu an rubuce su musamman watan akwai dan sabani kamar yadda muka sani kusan za a yi cewa ijma'in malamai sun tafi akan cewa takbiratul ihrami farilla ne to amma a ibn shahab bin zuhri an rawaito wani kauli daga wajensa wanda yake nuna kamar takbiratul ihrami sunna ne ko da yake shi da kansa malamai sun ce ba yana nufin sunna ne ba watan ba a fahimta bane watan shi ibn shahab abin da yake cewa ya ce idan mutum ya shigo sallah kamar dai kaunin da imam malik ya faɗa sai ya sami liman yana sallah sai ya riga ya yi ruku'u sai ya kabbara na ruku'u to wannan kabbaran na ruku'u da yayi to juzi'uhu ko yujzi'uhu an takbiratul ihrami zai wadatar da shi akan takbiratul ihrami kawai sai ne ya maida wannan kabbaran na ruku'u a matsayin kabbaran takbiratul ihrami to wannan shine kaulin da ibn shahab ya fadi sai da yawa suka tafi akan cewa kaman yana ganin sunna ne wasu dai sun ce gaskiya ba hakan bane wallahu a'lam qala yabtadi salatahu walau sahama al-imami an takbiratul iftitah wa kabbara fi ruku'il awwal ra'aytu dhalika mujziyan anhu idha nawa biha takbiratul iftitah walau sahama al-imami da zai yi watan rafkan wa tare da liman yayi kabbara a ruku'ul awwal bai yi kabbara a takbiratul ihrami maganan da muka gama dai yanzu yace to ina ganin wannan ya wadatar da shi idan yayi niyyan wannan kabbaran da yayi ta ruku'u ya maida ta a matsayin kabbaran shiga sallah wallahu a'lam قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته وقال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبر فإنه يعيده إمام مالك يتي أكمتمن دا ينعين صلى شكري فنسي تكبيرة الافتتاح يمن تاد كبرا حرما innahu yastanifu salatahu zai sallama inda ya tuna ya manta din ya sabunta sallah kamar yadda muka ce dai kauli guda biyu ne daga imam malik gaba daya dai kaulin shine zai karasa sallah sannan ya sake wata wa qala malik fi imamin yansa takbiratul iftitah yace a cikin kuma limamin da ya manta da takbiratul iftitah hatta ya furuga min salatihi har ya idar da sallansa qala yace ara an yu'ida wa yu'idu man khalfahu yace ina ganin zai rama sallah kuma wanda suke tare da shi za su rama abadan fa in kana man khalfahu kad kabbaru fa innahum yu'idun ko da su wanda suke bayan nashi su yi takbiratul ihrami in dai liman bai yi ba akwai wurare kankani wanda sallar ma mu baya lalace baci tare da sallar liman amma mafi yawa in sallar liman ta baci sallar ma mu ya baci Allahu a'lam mun sani misali in alulan liman ya warware in dai ya watan yayi istikhlaf shikenan sallan mamun sa suna nan da sauran makamantan irin wadannan babul qira'ati fil maghribi wal isha. Wannan babin yana magana akan yanda ake karatun sallar magriba da isha'i. Kamar yanda muka saba fadi watan sallar magriba a larabci ko da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ko da akwai magana hadisi yana cewa la tuza anazi annakum al a'rabu fi tasmiyati salatikum al maghriba. Ko fi tasmiyati salatikum al atamata fa innaha al isha. To watan dai sallan magriba sunanta magriba amma dai asali a kaidar larabawa lokacin magriba shi suke ce isha, lokacin isha'i kuma atma. Shi yasa zaka ji hadisin al asha'u qabla al isha'i. Isha'i anan ana nufin sallan magriba, watan an kira sallah lokacin shan ruwan azumi, ga abinci an kawo, ga shan ruwa, to sai a fara da shan ruwa sannan aje a yi sallah. Sallar ita ce salatul isha'i a istilahin larabci, amma istilahi na addini ko a ce a lugar larabci, amma istilahi na addini to ita ce salatul magrib. Haddathani Yahya an Malik ibn Shahab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qara'a bit-turi fil maghrib. An rawaita daga Yahya, daga Imam Malik, daga Ibn Shahab, daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, daga baban shi Jubair ibn Mut'im din kenan. Kala ya ce sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ji manzon tsira tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana karanta ko ya karanta at-tur, suratul tur fil maghribi, a cikin sallar maghribi. Wannan hadisin yana da tsawo a arwaje shi daga Jubair ibn Mut'im, kamar yadda muka ce ya zo a wani riwaya ya qara'u ba qara'a ba. Watan hadisin ya faru ne lokacin da shi Jubair ibn Mut'im ya zo domin fida'in Asra Badr, watan lokacin da aka yakin Badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sami Asra. Shi Jubair ibn Mut'im mutanen Makka suka turo saboda sun san babansa yana da hannu a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Mut'im ibn Adi ko wanda mun sani shi ne jawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga Saqif. Shi yayi jawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wannan alhalaful zalim din aljair da larabawa suka yi cewa za su saida ma mutanen Banu Hashim, ba za su saya daga wajensu, ba za su yi jawar dinsu, ba za su yi aure da gare su, ba za su auratar musu muqata'a da almuqata'a aljaira. To ya ci shi ne yayi jawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To haka dai yana da yat a cikin lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dalilan haka sai suka tura ɗansa Jubair ibn Mut'im, suka ce ya je ya fanshi Usara Badr, wanda lokacin da ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi da babanka ne ya zo, lau ja'ana shaykhu, eh ko kuma lau ja'ana shaykhuka, duka da riwayoyi ne. To watan da babanka ya zo da mun bashi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu la nujazihi bil nisyan. To shi Jubair ibn Mut'im a lokacin da ya zo shi ma bai musulunta ba. Wannan yana nuna mana ka'idar nan ta hadisi shahararriya, wanda ake cewa al-adalatu zamana tahammuli wa zamana al-adai, watan adala da ake cewa mai riwayan hadisi dole ya zama adili. To adilin nan an raba, akwai adili a lokacin tahammulin hadisi, watan adili a lokacin da yake daukan hadisin shi adili ne. Akwai kuma adili a lokacin da yake hadisantar da hadisin shi adili ne. Ina fatan mun fahimci wannan. Saboda haka mutumin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana musulmi ba, gara ma Jubair ibn Mut'im misali shi ya musulunta a rayuwarsa na Rasulullah, saboda haka shi sahabi ne. Ko da yake lokacin da ya ji wannan hadisin bai musulunta ba, amma kasancewar lokacin da yake hadisantarwa, yake fadantarwa, ya musulunta, to an tabbatar ba zai faɗi abin da ba daidai ba a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka dole za a yadda da hadisin shi a lokacin adai. Akwai mutanen da su kuma sun zo wajen sayyidina rasulullahi sun ganshi amma ba su musulunta ba, har dai bayan intikalin shi ila rafiqil ala suka musulunta a hannun sahabbai misali. To kuma a lokacin da suka ganshi sun ji maganganu daga wajensa. To kaga waɗannan ba sahabbai ba ne, tabi'ai ne, amma hadisin su yana cikakken hujju, har yanzu watan hukuncin hadisin marfu'i, hadisin da sahabi ya ruwaita, ko ba haka ba? Tunda lokacin da suka ji wannan maganan ba suna musulmi ba, to amma dai sun ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasifa. To ko da bayan manzon Allah suka musulunta, to an san ba za su faɗi abin da ba daidai ba cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka za a yadda da hadisin su. Hadisin na da tsawo, anan an dan yanke shi saboda watan abin da ake nema an isa zuwa gare shi. A ƙarshen hadisin yana cewa har ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amkhuliqu min ghairi shay'in amhumul khaliquna, yace farta'attur ta'adatan shadidatan watan lokacin da yaji Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shin an halicce su ba dan komai bane koko su ne suka halitta ko ba daga komai bane ka san watan wannan yana daga cikin mafi girman hujja da mutum yana da basira watan mafi girman hujjar mutum cewan samar da shi aka yi cewan shi ba daga Adamu ya samu ko cewa ai watan Allah subhanahu wataala mutumin nan da ya samar yana da asali ko ba haka ba daga wani abu ne wannan abin ma yana da wani asali daga wani abu so haka tunda kaga haka to akwai na asalin farko wanda ya samar daga babu din subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yace shi Jubair ibn Mut'im yace lokacin da yaji wannan aya farta'ada irti'adatan shadida to ala kulli halin dai mahallu shahid anan wurin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta sura mai tsawon da ta kai suratul tur a cikin sallah ana kiran su al-mufassal ko an yi sabani da yawa akan wasu surori ne al-mufassal amma dai a mazhabin malikiya mafi ingancin magana shine daga suratul hujurat zuwa kasa to ko da yake akwai wanda suka ce daga Qaf akwai wanda suka ce daga Zariyat akwai wanda suka ce Duhan akwai wanda suka ce Ahqaf haka an yi maganganu da yawa amma dai mafi shahara dai a mazhabin malikiya shine daga Hujurat watan abin da yake nuna mana wannan lokacin magriba yana da tsawon da za a iya shiganta har a karanta sura mai tsawon suratul tur a rak'a daya kuma lokacin magriba bai fita ba mun sani magriba waqtan wahidan ne wannan abu ne wanda yake kusan ijma'i ne tsakanin malamai ko to amma yaya tsawon nata tsawon ta suka ce miqdar yanda zaka yi rak'a uku gajeru dalilin haka ne malamai musamman mazhaban malikiya basu yadda da ayi nafila bayan fadawar rana kafin sallar magriba wannan muna yawan fadi saboda in kace zaka yi nafila to lokacin sallan zai fita muxtarinta zai zama karshe in ba hankali ka yi sallan a cikin zarurinta misali saboda lokacinta shine daga fadawar rana miqdarin raka'a uku daidai to na daya kenan na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wannan nafilan ba saboda in ka ba kai nafilan ba to ka yi sunna da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai taba wannan nafilan ba bayan kiran sallah kafin magriba bai taba yin nafila ba amma sahabbai sun rika yi a zamanin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma bai hana su ba kaga wannan yana da ladan shi kuma yana da hukuncin takrir ko manzo Allah ya gani bai hana ba to amma shi kansa bai yi ba saboda haka mutum zai yi sunnan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine barin wannan nafila har sai bayan sallar magriba to anan gurin sai aka ce to ya halatta kenan mutum ya karanta sura mai tsawon suratul tur lokacin sallah ya fita ko da yake Imam Malik ma ya tsananta ya ce ba za a karanta ba wallahu a'lam kila hujjansa shine ko da yake wannan kaulin ma an ce kuma da'ifi ne an roce shi daga Imam Malik amma an ce kaulin ne da'ifi wallahu a'lam amma la'alla hujjansa shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana albarkantar lokacinsa da abin da baya da shi kila a lokaci na da naka zai karanta sura mai tsawo baka ga sahabbai ba sai su tsaya raka'a ɗaya ko sai nan sun lahaibu ya ta raka'a ɗaya zai karanta baqara yanzu mutum ya ce a raka'a ɗaya zai karanta baqara a sallah ai kaga na bayan shi zai waye gari ya waigo ya gaba kowa a bayansa ko to kaga wannan kuma albarkar lokaci ne sai Allah subhanahu wataala ya dauke lokaci kankani saboda mumazajan alamul mulki wal malakut ko mumazaja watan alamul mulki da alamul malakut sun shige cikin juna alamarinsa sallallahu alaihi wa sallama kuma ka san alamul malakut ya isa mu gane misalin shi inda mutum zai kwanta gingidi na minti daya sai mafarkin kwana guda ko ba haka ba an yi kaza waya har ma wani lokaci kana driving ba zaka yi dan gingidi na safar daya amma sai kai wata doguwar mafarkin da wai yau shahar akai bacci akai wannan mafarkin kuma kana shuki baka daina ba ko ba yana faruwa ba cikin dai dan mahaba ma baina zarfata aini wanti ba hatiya me yasa saboda a nuna maka cewa lokaci a wannan alamul mulkin ne yake da wannan kawanin din amma ai aka shiga kaga alamul mafarki ma bai shiga alamul malakuti ba suna cewa shi kaman a cikin alamul misal wato wani alamin wanda yake na tsakanin alamul mulki wani barzakh ne tsakanin alamul mulki da alamul malakut to amma duk da haka a cikin mafarki ma sai kaga lokaci ko kuma alamul khayal akwai sai kaga lokaci yayi imtidadi a lokaci kankani sai ai abu mai yawa to haka lokaci yake balle kuma alamul malakuti Allah ubangije ganar da ku so ala kulli halin dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul tur to amma kuma kaidan malaman shine ko da yake ba su so mutum yana sallah har lokacin da ya fita ko da ya fara cikin lokaci ba su so sun so kan idan ta sallah cikin muhtarinta abinda aka fi so kenan to amma kuma ba laifi bane ko ba an ce sayyidina Abubakar yakan yi sallah ya tsaya yana sallar asuba har rana ta fito ba ko kuma tana gab da fitowa ana rana ba za ta fito ta same ka yace li antudrikani watan zakiran khairun min antudrikani ghafila ranar ta fito ta same ni ina zikirin Allah ina ambatan Allah ina sallah yafi alkhairi kan ta fito ta same ni ina mai gafala ko dai kaga bai halatta zikiri ba a lokacin da rana take cikin fitowa ko ku sallah misali a lokacin da rana take cikin fitowa to amma ana nufin fara ta ne a wannan lokacin idan an fara ta tun da dadewa kafin nan har aka shigo cikin wannan lokacin to malamai dai suna ganin idan sallan farilla ne makruhi ne saboda ba a san a fara ta a fita daga cikin muhtarinta ana cikin yin ta an so dai a gama ta cikin muhtarinta amma ba laifi bane Allahu a'lam to kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har ruwaya hadisi da dama wanda suke nuna surorin da yake karanta har ruwaya ta wata rana yana karanta as-safat har ruwaya ta yana karanta hamim ad-dukhan har ruwaya ta yana karanta az-zariyat har ruwaya ta yana karanta ad-dur har ruwaya ta yana karanta wattini wa zaitun har ruwaya ta yana karanta al-mursalat har ruwaya ta yana karanta qula'uzataini ma'udataini qula'uzu bi rabbil falaq wa qula'uzu bi rabbin nas wadannan duka ruwayu da bakwai sun zo daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi asani da sahihatin sabitatin wa haddathani an malik an ibn shihab an ubaydillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud an abdullah ibn abbas anna umm al-fadl bint al-harith سمعت وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب روايت عن امام مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان ام الفضل بن بنت الحارثة وبنت الحارثة وام الفضل بنت الحارث ما هي في سكينة ما هي في شيء سيدنا عبد الله بن عباس تاج yar uwar sayyidatuna maimunatu bintul harith ko yayarta ummul mu'minin sami'at wa huwa yaqra'u al mursalati urfa taji shi wata rana yana karanta al mursalati urfa fa qalat lahu ya bunay laqad zakartani bi qira'atika hadhihi surata tace ka tuna min da karanta wannan suran da kake yi inna hala akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi al maghribi ichi tace karshen abin da naji manzon tsira tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana karantawa a sallar maghriba wata a karshen rayuwarsa duk a gwani ruwaya wasu ruwayoyin an kara hadisin ما صلى بنا بعد ذلك حتى قبضه الله بيقارن من صلى با bayan wannan har Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rassa to amma kuma ga hadisi ingantacce na cikin sahihaini cewa karshen sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da al'umma ita ce sallar azhar ko daga nan bai karin neman tan musulmai ba al'umma musulmai sahabbai ba wannan ingantacce ne to ya za a hada waɗannan hadisan biyu wasu malamai suka ce to yana nufin wannan sallan azhar ita ce sallan da yayi jam'an a cikin masallaci sallan kuma ita wannan da aka ji wal mursalati ta magriba ita ce sallan da yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin gida wato a cikin gida yayi ita wannan sallan malamai suka ce to kuma har yanzu akwai riwayar da aka ce sallabi na rasulullahi rasulullahi ita sayyidatuna ummul fadl bintul harith tace aka ce har yanzu dai zai yi sallabi na fil baiti wato wancan salla bina fil masjidi akhiru salatin salla bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azhur wannan fil masjidi wannan kuma a cikin gida ya zo hatta atal masjida riwaya ne ce aka ce to masjidu fi baitihi wato ya zo wurin sallan shi dan ana kiran duk wurin da mutum yake sujada masjidu wato inda mutum yake dan sallah a cikin daki ko kamar wancan hadisin wancan wanda fatakhadatu masjidan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji musu sallah a gidan su ummu sulaim ko bintu milhan to ala kulli halin dai tace shine karshen abin da tace daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da shi sallan magriba ya nuna dai ita ma sayyidina rasulullahi yakan sallaci magriba da ita wato maganar fatiha shi ijma'an shi yasa ba a kawo maganar fatiha ba a wannan hadisan ko cewa ya karanta fatiha sannan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda ya sallah bai karanta fatiha ba fa yi hadaju wannan duk sallan da aka yi ta ba fatiha ko da yake akwai sabani har yanzu akwai kaunin akar zaka zan kalla mas'alatu laysa fiha khilaf mas'alolin da ba sabani sun yi karance gore yanzu da mun ce ibnu shahab an roci sabani daga wajen sa a cikin takbiratul ihram to yanzu a cikin wannan ma abu hanifa ya saba shi a ganin sa saboda kawai ya rike faqra'u ma ta yassara min alquran saboda haka kawai shi a wurin sa in ka tashi kan bara kai takbiratul ihram allahu akbar kace muduhammatan sai kai ruku allahu akbar sallatai tunda muduhammatan ma ta yassara min alquran a ganin sa kodai yake dai wannan kauli ne marjudi kauli ne mai rauni malamai gaba ɗaya sun tafi akan sabanin sa to amma dai akwai shin shi ma kuma an ce an ruwaita daga sayyidina Umar ya taba yin sallah a haka kodai yake dai wannan riwayar ita ma tana da rauni wallahu a'lam to shi yasa ita dai qira'atu ummul qur'an wannan ba wani sabani a ciki wannan ijma'an ne cewa dole a kowace raka'a mutum ya karanta fatiha illa sabani kawai yana cikin kila idan liman ne ko ma'mum wasu suna ganin cewa idan shi ma'mum ne a sallar jahriya to wajibin sa shine saurara wasu kuma suna ganin har a jahriyar ma sai yayi tare da liman duk da wannan kaul ne marjuhi ma a sallar sirriya shi ma an kara sabani wasu suna ganin cewa dole yayi karanta fatiha tare da liman wanda shine kaul mafi inganci mafi shahara wasu kuma suna ganin a qira'atul imami lahu qira'a watan kiratin da liman yayi ko da asirriya ce ta wadata da shi ya tsaya kawai bayan liman ya fit liman yi masa karatu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fikratul imami lahu qira'a to amma fikratul imami lahu qira'a malamai suka ce a jahriya ake ne amma asirriya ba a nufin wannan wannan dai duka shi ma sabani ne Abu Hanifa Nu'man yana tafiya akan cewa ko asirriya kiratul imami lahu qira'a kuma da yake kun san shi gwani ne wajen munakash inda za a yi hiwar da shi zai ya bi qura'a wakin hiwar din ba to an ce wata bayan wasu mutane sun zo wajen sa kan cewa ya zai rika fadin wannan zai rika cewa qira'atul imami lahu qira'a har asirriya yace a to ai kun mun yawa yanzu bazan iya tattaunawa da ku ba ku duka sai dai ku zabi mutum ɗaya cikin ku saboda wannan yace ai kaga ba ce ku zabo ɗaya suka zabo ɗaya yace to yanzu zamu tattauna da shi kun yadda kun muke tashi duk abin da ya fada kun fada suka ce eh duk abin da ya fada mu muka fadi yace to daga an gama yarda wa addabani an malik ibn anabi ubayd maula sulaiman ibn abd al-malik an ubada tabna nasiy an qais ibn al-harith an abi abdullah sunabi قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من كسال المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مالك رضي أبي عبيد Abi Ubaid an yi sabani da yawa cikin sunan shi mafi yawa sun tafi sunan shi Abdul Malik wasu suka ce Khayyu wasu suka ce Hayawi ga nan dai an yi sabani shi dai Maulan Sulaiman ibn Abdul Malik ne kowa ya san Sulaiman ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin sarakunan Banu Umayya ne an Ubada ibn Nasiy an ruwaita daga Ubada ibn Nasiy wannan kuma ɗaya daga cikin manyan malamai sahabbai fika kuma alƙali ne a Tarran daga Qais ibn al-Harith ma'ruf shi kuma ya ruwaita daga Abu Abdullah Sunabihi Abu Abdullah Sunabihi yana cikin Muhadramun wata mutane da sirrin su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su zo sun musulunta a hannun a wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba an ce ya zo Madina bayan wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kwana biyar wasu suka ce a da wata biyar ala kulli halin dai a zamanin khilafan sayyidina Abubakar ne wallahi a'lam so da haka wannan hadisin yana da wani miza mizan shi shine mutum hudu a cikin isnadin duk tabi'ai saraka watan isnad ne nazil shadidan nuzul mun fahimta nazilun shadidan nuzul domin Imam Malik zai iya kawo hadisi tsakanin shi da manzo Allah mutum biyu kawai shi in fact Imam Malik ma dama tsakanin shi da sayyidina rasulullahi galiban mutum biyu ne nadiran ne ake samun fiye da biyu saboda mene saboda shi na cikin manyan tabi'u tabi'ina wanda sa'an ma da yawa daga cikin tabi'ai saboda ba shakka tabi'ai da yawa ma almajirai ne a wajensa tabi'ai da yawa wanda sun ga sahabbai amma shi kuma yana karantar da su suna daukan hadisi daga wajen sa to saboda kaga zai ruwaita hadisi daga manyan tabi'ai bi tabiatil hal su kuma wannan manyan tabi'an bi tabiatil hal sun ruwaita hadisi daga manyan sahabbai saboda haka kaga mutum biyu ne tsakanin shi da sayyidina rasulullahi to amma nan tsakanin shi da sayyidina abubakar kai an samu mutum hudu ko kaga isnadin yayi nuzuli kwarai tsakanin shi da sahabi kawai ma'ana da za a kai ga sayyidina rasulullahi wannan isnadi ya zama mutum biyar to kuma malamai suna sabani wasu na ganin ulumul isnadi shi yake wasu na ganin nuzulul isnadi shi yake so nuzulul isnadi yana taimakawa a kasratul ulama ya zama kana da malamai da yawa sannan kuma yana taimakawa a cikin rashin jin kai kaji cewa irin kai ma ba wani bane saboda ai kaga har wani domin yana da sifofin malamai su dauki ilimi a wajen sa'ansu da wajen wanda suka fi ma su dauki ilimi a wajen shi wannan yana nuna cewa mutumin nan malami ne yana da saboda haka ba wai maziya bace ba mankawa bace a cikin ilimi kace kai duk garin nan baka da malami a baladar kace ta haifar duk garin nan baka da malami ko baladanka ko kasalarka ko ba haka ba sai dai a ce kila ba ya da malami a fanni kaza ko a fanni kaza ba ya da malami to kuma shi kansa ma sai dai a ce shi yafi haske shi yafi sani amma inda zai je ya zauna zuwa laushi kanshi wanda yafi sani to da sai ya amfana da wani abu daga wajen sa kuma su malamai suka irin wannan amfanin sai su kirga wannan mutumin da suke wannan amfanin daga shi kawai cikin malaman su saboda ba man kasa bane man kaba ne ba na kasa bane sharaf ne to dalilin haka dai wasu suke ganin al-isnadun nazil madana ce al-isnadun nazil isnadin da mutane suke yawa kwarai tsakanin ne isnadin ne hadisin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suke ganin shine isnadi mafi kyau wasu kuma fi yawan malamai da kuma sun ci gakan cin ulul isnadi ya fi kyau saboda ulul isnadi ya fi karancin kusuriwan kuskure saboda a cikin al-isnadun nazil ko wanda daga cikin rijalul isnadin da yiwon ya zama yayi kuskure to idan ka ga tsakanin mutum da sayyidina rasulullahi duk uku ne to a wannan hadisin amma a wannan hadisin mutum bakwai ne to kaga ruwa kuskure in ji malin so uku ya shigo a wannan hadisin amma a wancan hadisin ya shigo so bakwai so da haka inda in ji malin kuskure ya fi karanci to wannan hadisin ya kamata ya zama ya fi kima ya fi karkuwa wajen malamai a kan to kuma dai muhimmin shi ne kawai adala da tikar rijal ko ba ulumi ko nuzuli ba yaya tsananin adala rijal da ke cikin hadisin ko tsananin ko tikar su ko rashin tikar su da rashin adala kam isnadin alin za a bar shi a kuma mun isnad nazir saboda adalan waɗanda suke cikin isnadin ya fita wallahu a'lam to shi dai Abu Abdullahi As-Sunani yace ya zo Madina zaman da Abu Sayyid Abu Sa'id fa sallallahu wara'a al-maghriba sai ya sallama maghriba bayan Imam Abu Bakar Allah ya kara masa yarda fa qara'a ar-rak'atayn al-ulayayn bi ummi al-Qur'ani wa suratin suratin watan sai ya karanta a cikin raka'o'in farko guda biyu ya karanta Fatiha kuma ya karanta surori guda biyu a can kowace ya karanta sura daya a min qisar mufassal daga cikin gajerun asuran mufassal sune irin su At-Tin wa Zaitun wa Duha da makamantan waɗannan zuwa ƙasa a kun maqam al-thalitha ce yace sai ya tashi zuwa raka'a ta uku fada nautu minhu hatta inna thiyabi latakanu an tamassa thiyabahu sai nan matsa kusa da shi har tufafi na yana kusan taban tufafin shi ba da ni gab da shi yana neman cin ne da amma na matsa gab da shi dan inji me yake yi saboda tsananin son su da amfana da son su da daukan ilimi dan yanzu sai biya ce kuma shi yanzu ya zo Madina saboda haka yana son inji me aka karanta a wannan zallan dan shi ma in ya koma cikin al'umma sai ya karanta yace fa sami'tuhu qara'a bi ummil qur'an sai ni ji ya karanta Fatiha ummul qur'an wa bi hadhihi al-ayati kuma ya karanta wannan ayar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab anan malamai sun tafi jamhurin su koko a ce ma kusan ijma'in su cewa makruhi ne la mu karanta hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu wanda shi yana yi to amma jamhurin malamai ko ijma'in su ma sun tafi akan cewa a ba za a yi ba shine karanta bayan Fatiha a raka'a ta uku da ta hudu a karanta wani abu daga cikin Al-Qur'ani saboda hadisin Bukhari da Muslim cewa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a raka'an farko da na biyu yana karanta Fatiha da sura a raka'a na uku a thulathiyya ko na uku da na hudu a rubaiyya yana karanta Fatiha kadai baya hada ta da wata sura wannan hadisi ne muttafaqun alayhi to saboda haka wanda suka tafi a wannan mazhabin suka ce wannan rabbana la tuzigh qulubana da yayi kunuti saboda addu'a ne domin a lokacin ana cikin fama da matsalan ridda to shine yake cewa Allah mu kada ka samu cikin wanda zuciyarsu za su zame
bayan ka shiryar da mu kada ka jarumce mu da abin da ka jarumta waɗancan mutanen da shi wanda suke taridda. To malamai suka ce dalili kenan da yasa yi wannan addu'an a matsayin kunuti amma ba a matsayin karatun sura wallahu a'lam. Sannan kuma har yanzu wata matsala ne shine yaya salatu sirriya take, yaya sallah ta sirri take, domin shin zaka yi shi a zuciya har mu bakinka baya motsi, koko zaka yi shi a kana motsa bakinka kawai, koko zaka yi shi yanda da wani zai zo ya mulafaka da kai zai ji abin da kake faɗi, shine sirriya. To anan dai kamar yadda muka sani malamai sun yi maganganu da yawa. Al-Imam Al-Baihaqi ya tafi akan shi cewan kwata-kwata bai inganta ba mutum yin sallah sirriya a zuciya kadai ba tare da yana motsa bakin shi ba, saboda hadisin Habbab ibn al-Arati ko wanda aka tambaye shi ya kuke yi kusan cewan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karatu a sallan sirriya, wato in ya taso a raka'a na uku da na hudu ko sallar da take sirriya ce, yace bi ta hariki shafatai ko muna ganin gemun sai albarka da haske yana motsi saboda motsin labbansa masu albarka da haske, wannan yake nuna mana cewa yana karatu, wato ba muna jin abin da yake karanta bane illa dai ya gaya mana ga abin da yake karanta, amma yanda muke gane yana yi shi sallallahu alaihi wasallama wannan motsa bakin, saboda haka suka ce to za a riƙa karatu ana motsa baki wato da halshi. Wasu ka ce a'a ai ba sai an motsa ba, sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana motsawa wani lokaci amma ba dole sai an motsa ba, domin ai zaka iya karatu da yawa daga cikin karatu ba tare da motsa halshi ba kuma kayi shi sirriya. Ko na ba da misali ranan nace mana kalmar shahada ita ce kalma guda ɗaya wanda ko tana cikin kalmomi wanda zaka yi nukukin ta ba tare da ka motsa bakinka ba, saboda girman zikirin Allah, Allah yana san bawa ya zama yana cikin zikiri kullum, mu gwada mu gani ko ba mu ji ba, saboda girman zikirin Allah zaka rufe bakinka zaka faɗe ta baka motsa leɓe ba, saboda kar ma mutane su ga kana ta a ɗauka ko wannan lafiya, duk da dai an ce usrullah ta ya kulu majnun ko ai zikirin Allah har a ce ma ku cinye, amma ni fahimta na da wannan hadisin ma yana da wani fahimta, ba na ce shi ai ta zikiri din ana har a ce mutum ma hukaci ba bai nufin wannan ba, amma ni abin da na fahimta usrullah ta ya kulu majnun shine mutum ya ba Allah kanshi, ya ba Allah rayuwansa, lokacin da mutane ke adashi su sai gida shi yana neman ina marayu ya ba da gidan shi a ajin su, lokacin da mutane ke adashi su sai tufafi shi yana neman ina mare tufafi ya bashi ɗaya daga cikin nasa, lokacin da ake tafiya birni neman aiki shi lokacin yake tafiya ƙauye kira zuwa ga Allah aka san jama'a ko, to kaga hatta ya kuma majnun kenan, kuma ai mahaukaci ne a tsarin mutane ko mafi yawa, kuma ina yawan ga ma jama'a mafi yawan duk wanda zaka gani shi shi irin harkansa kullum harkan tafiya ƙauye da'awa zuwa ga musulunci ilmantar da ƙauye inda ba wani maganar riya ba wani maganar neman abin duniya, to mafi yawan zaka gansu kamar mahaukata ko ba haka ba, zaka gansu hurjanjan kamar mahaukata, saboda menene, saboda wannan hadisin yayi masu stamping, lokacin da mutane ke hanyar kasuwa lokacin suke barin kasuwa zuwa wurin neman wurin kira zuwa ga Allah, wurin kira zuwa ga addini, lokacin da mutane ke neman ya zasu mallaka su lokacin suke neman ya zasu bada, to wannan sune majani, wannan kuma shine jununin da muke nema yanzu ko shine jununin da muke nema, Allah ya taimake mu. To saboda haka watan ba sai dai an harraka shafatain ba a ganin mafi yawan malamai, Imam Al-Baihaqi shi kadai ya tafi akan cewa dole a harraka shafatain koko dole a jiyar da mutumin da ya zai makale a jikinka, watan mutumin da yake jikinka shine zaka ji a cikin mazhabin Malikiya ma akwai wannan kaulin ko zaka ji an yi wani kauli a cikin menene jahriyar mace, sai a ce jahriyar mace shine israr din namiji, watan sallan ta jahriya shine lokacin da zata yi sallah ta rika motsa bakinta kadan kadan haka, wanda da mutun zai matsi jikinta zai ji, sirriyar ta kuma shine ta bashi a cikin zuciyarta gaba daya ta yi shi kawai, wallahi a'lam.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا في السورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
أروي شأن حديث عند الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع. يا كسان شيء إذا إني صلى شيء كذي صلى رباعية تذكر كأو إن صلى ينا كارنتا فاتحة السورة ذكر هذين أمان شيء كذي. تكمل دمك شيء ما هر أكن شيء كذي دم ما معلم يسون أكن شيء وان سين ساب على سيدنا عبد الله بن عمر أشكي وانا مسألة كأقول سيدنا إمام مالك أنا أشكي وانا سيدم مذهب سيدنا عبد الله بن عمر صور شيء سيدنا عبد الله بن عمر ينا على تحرري كسان إن دراك شيء مذهب مالكية mazhaban sayyidina abdullah ibn umar ne illa bi masail muayyana to da ba kuskure bane inda zaka ce mazhaban malikiya ita ce mazhaban sayyidina abdullah ibn umar to daidai ne saboda tsananin bibiyan da yake yi kamar yanzu misali ne kila kusan haka kace mazhaban hanafiya mazhaban sayyidina abdullah ibn mas'ud ne shi ma daidai ne saboda sayyidina abdullah ibn mas'ud shine malamin mutanen kufa gaba ɗayan su shi kuma abu hanifa daga cikin almajiran makarantar sayyidina abdullahi ibn mas'ud din shi bai gamu da sayyidina abdullahi ibn mas'ud kai tsaye ba amma ya gamu da manyan almajiran sayyidina abdullahi ibn mas'ud to a dalilin haka sai ya zama mazhaban sa kusan ya gina akan irin hanyar da sayyidina abdullahi ibn mas'ud yake fatawa domin da ya kasance kamar yadda yake fadi da kansa sayyidina abdullahi ibn mas'ud mun yaji mas'ala daya sai ya tsaya sai ya sami hadisi akan ta amma yanzu hadisi ɗaya kawai sai ya gina hukunci 100 akan wannan hadisi ɗaya saboda yawan abubuwan da suke faruwa to shi yasa kuma sai kaga mazhaban hanafiya yana da wannan murunan na yawan kirkiran watan fatawa da masail wanda basu gina kai tsaye akan wani hadisi sun fi ginuwa akan kiyasi da sauransu to amma duk da haka dai Imam Malik ya saba da Sayyidina Abdullahi ibn Umar a cikin wannan matsalan amma kuma bai hane ruwaici hadisin daga Sayyidina Abdullahi ibn Umar saboda adala watan ya kawo hadisin duk da yake dai su gaba ɗaya jamhurin malamai ko a ce al-a'immatul arba'a da sauran a'imma ma wanda suke tare wanda yake ana itibarin mazhaban su gaba ɗaya basu tafi akan wannan mazhaban ko irin wannan aikin na Sayyidina Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yarda kuma abin da yasa aka ce za sallahu wahdahu saboda tahfifi mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya salla tare da mutane fa yukhaffif duk mutumin da ya limanci jama'a to ya haffafa musu in zaka kai kada ya laba da sa'a sai kai intidari yanda kake so amma in zaka limanci mutane to ka haffafa fa innahu minhum adh-dha'ifa ku fihim adh-dha'ifa wal was-sabiyya wa dhal-haja a cikin su akwai mai rauni tsoho akwai yaro karami wanda yake kila zai so ruwa zai so kama ruwa da sauransu zai dinga mahaifiyarsa kuka da irin wannan akwai mai wani bukata wanda yana bukatan a idan da sallah ya je yayi daga cikin mai bukata shine kamar yanzu misali wadanda suke aikin abinda al'umma ke bukata kamar yanzu misali mutum ne yana bada me sunan abin irin takardan asibiti din nan katin asibiti an yi layi ana karban kati sai tashi ya tafi masallaci ya je kuma ya bi liman ya karanta dogayen sura wannan ya aikata makruhi ya cutar da al'umma shi duk da ba hajar ba ta saba ce to amma akwai hajar al'umma ta allake da shi ai ya je kawai sauri ya je masallacin da za a idar da sallah cikin minti 3 4 ya dawo a ci gaba da aiki amma wasu da an kira sallah wai saboda su suna ganin kishin addini kenan kawai sai tsayar da mutane a je wajen kama ruwa sai an yi minti 5 wajen yin alula ai minti 10 wajen sallah ai minti 10 in an idar ai wasu azkar kuma ana takama ma ana in mutum ya isa ya zo ya mun magana in gaya maka magana irin addini na nake ba wanda ya ce haka ba wanda ya ce haka wannan cutarwa ne cutar da al'umma ne abin da ya kamata irin wannan mutumin ka je gaba ɗaya da alulanka da sallanka ka gama a minti 5-7 ka dawo fagen jihadi dan wannan fagen jihadi kake fagen ce dan rayuka kake fagen ce tan al'umma kake duk wanda yake aiki a marafiq amma wato wurin da al'umma ke bukatuwa a kasuwa wannan daban dan kasuwa kai ne amfanin kai kura kullu shaban sai ibadan cikin kwanciyar hankali amma akwai abubuwan da marafiq amma ne al'umma suna bukata zai iya haifar da islatin rai kuma kamar yadda muka ce na ce zan yi bayani yau amma ba zan yi ba kila sai gobe addinin musulunci akwai wasu abubuwa da ake cewa usulul khamsa ko wanda addinin musulunci dan su ma ya zo gaba ɗaya insha Allah gobe zan yi Allah ya saboda lokaci ya riga su insha Allah dan su ma addini ne su to kaga ne daga cikin kuma hifzun nafsi kiyaye rayuwa saboda haka dole a kiyaye rayuwar al'umma a kiyaye maslahansu kar ai abin da zai zama cutuwa ga mutane to wannan shine hikiman wato idan mutum zai sallah shi kadai ko zai sallah cikin jama'a wa kana yaqra'u ahyanan bi suratayn wa thalath fi rak'atin wahida wannan lokaci yakan karanta sura biyu ko uku ba dole sai a jera ba ya zaka iya ka tada sallah ka kidar da fatiha kul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yani muhimmi shine a karanta qur'ani kaga a kaida mun sani abinda aka fi so karatu bitanazzul wato in ka faro ka karanta sura ta sama in zaka raka'a ta biyu ka je suran da ke kasan wannan ba wanda take san wannan wannan abinda aka so ne amma ba laifi bane in ka so ka yi raka'an farko kai nasu raka'a ta biyu kai baka ba laifi ba komai bane kuma kamar yadda nace zaka iya karanta qul huwallahu ka dauko ali imran ka idan ka koma ka tsallaka ka dauko al'ani ba komai shine duk suratayni wa thalath watan ba sharadi ne sai sun zo a jira ba abinda ba a so kawai shine gwama ayoyi misali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ka karanta ayatul kursi kana gama sai ka dauko Allahu nurus samawati wal ardi a to wannan ne jiya Allah ya gana tafsir da basmala kuma wannan kun ji da yana sauke qul huwallahu na dauko basmala wannan mas'ala ce ne zaman kanta ne zurfi kwarai a cikin mas'alolin sabani za ma mu karanta wannan mas'alar insha Allah ita ma ba jimawa a cikin wannan littafin حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون أن رويت على إمام مالك لك يحيى بن سعيد الأنصاري كنا لك عدي بن ثابت شماء الأنصاري لك سيدنا البراء بن عازب الله يتعالى مصير ده هنا تشوى من ذا الله تيرا دامين شان الله سبتا هاي صلى الله تعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيه كرنت الإشاء واتن سيه كرنت والتيني والزيتون صلى الإشاء صلى الإشاء دي تكرشيد مكسني أكي كرا إشاء سيه كرنت والتيني والزيتون أتي يا كرنت سورة كنا من كسار المفصل يسوي تعب والله أعلم باب العمل في القراءة حدثني يحيى عن مالك النافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. رويتا دغا سيدنا يحيى يا رويتا دغا امام مالك دغا نافع دغا ابراهيم بن عبد الله بن حنين يا رويتا دغا بابنش عبد الله بن حنين دغا سيدنا علي بن ابي طالب Allah ya kara masa yarda afwan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana naha al-lubsil qasiy ya hana sanya tufafin watan qasiy shine tufafin da aka takuda shi da al-harir amma qasiyin watan an jingina shi kawai zuwa garin shi ne kazan sayyidina zamanin manzo Allah yanci ko yanzu ma zaka ji dan kwatanu dan kaza ana kiran kyallaye ko dan me sunan garin dan abba dan kaza to irin wannan ne to qasidin watan qasidin wani gari ne a can cikin Misra to ana jingina tufafin zuwa ga wannan garin to an ya hana sanya irin wannan tufafin amma dai abin da yake dufi a nan wurin shine tufafin da aka hada shi da al-harir mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana maza sanya tufafin harir watan ko da yake malamai sun ta sabani me ake nufi da hanawa in ana nufin an hana sa tufafin harir wanda yake gaba ɗayan shi harir koko wanda a cikin shi aka hada shi da harir da yawa sun tafi akan cewa idan ya zama ba zallan shi harir bane wasu kai sun tafi akan cewa idan ya zama ba zallan shi harir bane ba komai mafi yawa sun tafi komin kankantan harir a ciki hananne ne to amma kuma sun yi sabani har yanzu kan shin luhmatuhu da sudahu harir ko kuwa idan sudahu luhmatuhu harir isban da sudahu ba komai misali lisahu da shi'aruhu kamar misali dara kaga dara ana mata shafi da wani kyalle ta ciki to idan zaka yi mata wannan shafin da kyallan ta ciki na harir shin ba komai ko ko a'a na filin wato na ba na cikin malanki ne to mafi yawa sun tafi akan na wajen shine laifi idan ya zama misali a ciki ne kawai to ba damu sannan sai ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya keɓe wasu mutane ya yi musu umurni da su sanya harir to wasu ke ganin shi wannan umurnin khas ne gare su ko ko khas ne da irin su sune sayyidina Zubair ibn al-Awwam da sayyidina Abdurrahman ibn Awf saboda suna da wani yanayin jikin da yana bukatun su sanya harir din a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu izini to shin wannan izinin khas ne bihim ko ko dukkan wanda yake da yanayin irin nasu shi ma dai malamai sun yi sabani da yawa sun tafi akan khas ne bihim kamar yadda muka sani ijma'an harir ba laifi bane mallakan sa, laifi shine sanya shi. Dan haka mutum in yana da harir cikin dukiyar sa shikenan dukiya ne. Ko tun daga maza ne aka hana ban daga mata, mace za ta iya yin haye sabanin namiji. Kuma dai wallahi alam daga cikin hikiman hanawa shine almubazzaranci cikin tufafi. Da abin da yake nufin almubazzaranci ne a cikin tufafi, to addini baya su ko da yake addini harir ya ambata. To amma harir din a lokacin yana da tsananin tsada, kuma sannan yana da wata tabi'a ta muyuwa, watan irin ya rika rawa a jiki da sauran irin waɗannan abubuwan wanda bai dace da mutum sosai ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi, ko da yake ana cewa hadisin mawqufi ne, yana cewa ikhshawshanu yana nufin watan in za ku sa tufafin ku sa yawa cikin tufafin ku, watan kada ku sa tufafin da yake yana sharashara ko yana shaking a jiki ko makamancin wannan. Wallahu a'lam. Wannan dai duka watan malamai sun tafi ka wannan kamar inda ce, amma dai yana nufin sanyawa ne banda tamalluk. Tamalluk wannan babu laifi. Wallahu a'lam. Wa anta khattumi dhahabi, da kuma riko da zobi na zinari, shi ma mutum ya sa zobi na zinari a cikinsa, to ko zobi ko kona abu da mutum zai sa a jikinsa inda na zinari ne bai halatta ba, ko a cikin kayan amfaninsa, takobinsa, kofinsa na shan ruwa da makamantan duk bai halatta ba, ko ya ado a gidansa zinari bai halatta ba. Ya inganta hadisin Muslim, wata rana sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum da zobin zinari sai ya zare sai ya, to tunda dai cire zobin ne haramun, sanya zobin ne haramun, to ai cirewan tunda an yi shige ne sai ya dauka aje kasuwanci da shi ko ya sayar ko ya ba iyalinsa, ko kamar yadda sayyidina Rasulullahi da libasin harir din da sarkin Abdu'at ya kawo masa, ko sarkin Abdu'at ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da harir, sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba sayyidina Ali. Dan ya ce, ya Rasulullahi, to ya ni kai baka sa wani kuma ka bani? Ya ce, eh gaskiya ne, sai qasimhu bainal fawaqid, ij'alhu khumran lil fawaqid al arba, watan ka sanya shi ka ba ka yayyan kashi ka ba fawaqim hudu su mai da shi watan shima mayakin su. To anan ma malamai suka ce wannan al-fatimul arba ana nufin sai da Fatima, da Fatima bintu Asad, da Fatima bintu Hamza, to amma malamai gaba ɗaya sun tafi akan ba su san Fatima ta ƙarshe ba, amma dai Ibn Abdul Barri da wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin ita kuma Fatima ce zaujatu Aqil ibn Abi Talib, ita ce ta hudu. Allahu a'lam. To kaga aka ce anan ya raba musu su su rika sawa, to kaga su gare su ya halatta kenan. Don wannan hadisin kanshi ya zo da wani lafazi wanda shine ma mafi shaharar lafazinsa, anan dai shine lafazin Bukhari, amma lafazin da yafi shahara shine nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala aqulu nahakum, saboda tsananin watan kamewa ba wannan nufin ba a hana ku bane, saboda ayyukan ni manzon Allah ya hana ko, to karin je in ce ba zan Allah ya hana ban sani ba kila saboda shi sayyidina Ali min rasulillahi, saboda ke mafi yawan abu shi yasa wata rana mun san kissan wata rana an je jihadi ko sayyidina Ali kawai yaje an katara ganima, yaje ya dauki wata mata daga cikin kyakkyawa ya bina ni da ita kawai cikin ganima, wani cikin sahabbai ba sai mun faɗi sunansa ba yazo da sauri wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullahi kaji kaji abin da sayyidina Ali yayi, ce naga kaman kana kin Ali, to wallahi ka daina dan in zakafirci, yace ka daina naga kuma akwai kinsa a zuciyanka inda kake reporting din, yace to ka cire wannan kiyayya, yace ko menene wannan ai dan kadan ne a cikin humusi, kuma Ali yana da yanci ya tasarrufi a cikin humusi na inda ai wato yana da yanci ya tasarrufi kaga a dukiyar da yake nawa ne kenan, inda ai humusi ya alatta ni humusi ya alatta, to menene yar jariya fara a cikin humusi, so da kai kawai ya dauka dan jike na ya zama cikin humusi na, sai menene yana da yanci ya dauka daga nawa, kamar yadda nake faɗa mana watan shi lamarinsa ma ba zai fahimtu ba, lamarin girmansa ba zai fahimtu ba, saboda maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a Ali Imran ko faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'ala wa nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahi fa naj'alla 'anallahi 'ala al-kadhibin, ko kaga wannan ayan tana da watan zurfi kware tana da zurfi kware cikin nuni ga girman matsayin sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda
amin
domin anan ayan mun gani sa'ana wa nisa'akum sayyida fatim mun ga abna'ana wa abra'akum hasan da husaini amma anfusana an rasa inda za a sanya Ali malamai gaba ɗaya suka ce sai dai a sanya cikin anfusana wa anfusakum to wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa cikin anfusana ya zo da su wajen mubahala ya zo da sayyidina Ali tare da nana Fatima Allah ya kara mata yarda ko an ce ma Allah ya kara mata aminci daidai ne ko ba shi an ci bane kamar yadda wasu suke gani ce ma nana Fatima Allah ya kara mata aminci shine ma sunna domin ka duba sahih al-bukhari ba inda zaka ga sai Imam al-bukhari ya ce Fatima ya ce radiyallahu anha babu ko daya duk inda ya ce Fatima zai ce alayhi assalam ko saboda su ne alul baiti na hakika dan haka in an ce alayhi assalam dama Allah ne ya fara yin musu to saboda haka dai yana da girman matsayi dan haka sai Tahabu zai ce nahani wala aqulu nahakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba ni fa bazan ce ya hana ku ba dan Tahabu ba yana nufin bi hana ba wasu hadisi manzo Allah ya hana amma dai ni a wannan hadisin ni ya hana to da ya bani har idan to kuma sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai zabi masa duniya ba kwata kwata kaga sirikin sa mai aure da izzatu kabidi qurratu aini amma kuma wanda yanzu kuma sabani yanzu mutum zai aure da ɗa ka ji darus sana a rayuwar mu zan Allah mal al basar kana neman waye yake da aiki mai kyau waye yake da ya dan fi samun dala ko ina za ta je ta huta ko sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aurar ma sadakin da zai bada ma ba ya da shi sai dirhun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bashi a baya ne yaki yace ka je ka kawo shi ya zama sadaki saboda ba ya da komai har sadaki rubuci na din ba ya da shi a lokacin daga irin sayyidina Abdurrahman ibn Auf masu shigowa da raƙumi 1000 na abinci Madina ko amma ba a ba su ba saboda haka wannan dai yana nuna mana shi ma darasi mai girma a cikin Allah ya ba mu ikon amfani wa anda khatun dhahabi rike zoben zinari anan wannan a arabiyyin kamar yadda na fara fadi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya cire zoben daga hannun shi ya yadda hadisin muslim kitabul libas da ya yadda sai bayan manzo Allah ya tafi sai suka ce mashi ka dauka ka je kai wani abu da shi ba tunda sawa ne manzo Allah ya kira kai ce ina yace abinda annabi ya yi yace wallahi hannuna ba zai dauke shi cikin zinari ne kuda tunda dai manzo Allah ya yarda rajulan kawai annan rajulan kage ma wai a cikin sahabbai ba amma faduwa ne ne ba ka cikin girman matsayin su rajulan aka ce ma cikin sahabba to haka ake son mutane cikin koyi da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in aka ce yayi abu ko yaya abin yake soyuwa da ranka kaga inda mu ne zan fara nemo mu abin mafita sai ai tunda sawa ne to mu dauka mu je mu saida tunda dai saidawa bai ba laifi bane ko aje shi a gida a matsayin jari ba laifi bane ko makamantan wannan to amma tunda manzon Allah ya yi yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fa'ida wa an qira'ati alqur'ani fi ruku' sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya hana karatun alqur'ani a cikin ruku'u wannan ruku'u kuma yana nufin da sujada watan kamar yadda muka sani ijma'in malamai sun tafi akan cewa ba a karatu watan ya bi wannan nassin hadisin karatun qur'ani cikin ruku'u da sujada abin da ya dace da su shine tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala anan yana da cikin abubuwan da ke nuna mana a wani yanayi wata ibada wacce take mafdula ce ita ce akafi za ta iya zama afdal a wani yanayi ko ba haka ba ibada da ita ce koma baya za ta iya zama tafi kage yanzu anan wurin ka ce subhanallahi ya fi ka karanta qur'ani amma kuma subhanallahi ba ya fi qur'ani bane ina fatan mun gane amma ka ce subhanallahi in kai ruku'u ya fi ka karanta alqur'ani Allah ya gane dan وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي
عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن أروج أن حديثا دقى إمام مالك دقى حي بن سعيد الأنصاري دقى محمد بن إبراهيم التيمي شهر رن مال من إسناد البخاري المتصل daga Abu Hazim ne Tamar daga Al-Bayadi manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wata rana ya fito ya sami mutane suna sallah watan sallan kowa yana nashi daban-daban wakat alat aswatuhum bil qira'a ko sunna daga sautukan su muryoyin su da karatun Al-Qur'ani fa qala innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne yana zantawa ne da ubangijinsa falyanzur bima yunajihi bihi sai ɗayan ku ya duba ya ga da me ziya zai munajati wani irin ladabi zai yi tare da Allah cikin munajatin sa wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kada ku riga daga murya wannan yana yi har ya zama kuna ma junan ku tashwin shi shine wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an wato wannan sallan kamar yadda muka sani da ya zo a hadisi a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya bi ta gidan sayyidina Umar a kewayen da yake a Madina ko ya kuma bi ta gidan sayyidina Abubakar suna sallan dare da suka zo wajen sa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma sayyidina Abubakar ka dan daga muryan ka kadan yace ma sayyidina Umar kai kuma ka dan rage kadan malamai abinda suke fahimta a wannan wajen ba wai rage muryan ko dagawan shine mai ma'auni ba ai a din kai magana da ubangiji ko ka daga murya ko ka rage murya ubangiji zai ci ko ba haka ba kuma ai akwai wuraren da ake daga murya ko kamar misali wajen talbiya wajen kabbara da makamantan wannan ana daga murya kuma gane inna ra'a sauti bil zikri kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yana yansalifu nasu min al-maktubati kaga hadisin bukhari sahabin abdullahi ibn umar cewan sahabbai suna sanin an kidar da sallah ne ma suka ji an daga murya ana zikiri to amma anan abin da ke cikin wannan nassin na dan daga ko dan dan rage shine fita daga san ranka ka koma san manzon Allah ina fatan mun gane wannan saboda mutukan mutum bai fita daga san ransa sai rasulullahi yana tarbiyyan al'umma akan su fita daga abin da ransu yake so kullum su koma abin da annabin Allah yake so saboda in matukan kace zaka zo mu Allah ta yanda kake so to ba zaka je ba sai dai ka zo mu Allah ta yanda yake so shine min haythu yarda la min haythu tarda ka zo mu Allah subhanahu wa ta'ala ta yanda shi Allah subhanahu wa ta'ala yake so shi kuma san Allah shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine manufa sai kaga ana umurni ga wannan kaman can wajen Khaibara ko da aka je ana shiga Khaibara ko da wasu ce ana fitowa ne sahabbai na kabbara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arbiqu ala anfusikum fa innakum la takuna asamma wala abkam ko ku rage sauti ku yi a hankali saboda ku fita daga san ranku ku koma san manzo Allah ko da yake a wasu ma sun ce abinda ake nufi da arbiqu ala anfusikum so ran san abubagatan yahudu Khaibara to kun zo kuma kun hango gari kun fara kabbara sai su shirya to daga ana su wannan strategy ne na yaki dan haka aka ce arbiwa ala anfusikum wallahu ala ala kulli halin dai matukan zaka tashwishi ga wani zaka shawwasha mu wani to bi halatta ka daga murya da karatu ba matukan wannan daga muryan naga zai zama yaki zaji na wani to balle kuma idan ana sallah a masallaci to ana san kowa ya sauke muryansa zaka daga murya amma yanda ba zai cutar da watan wani ko ya shiga cikin karatun shi ko a koma ba ma a jin karatun kawai ana jin gunji ko makamantan wannan wallahu alam watan dai ana san kullum mutane su zama a cikin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake son su innal musalli yunaji rabbahu watan mai sallah yana munajati ne da ubangijinsa sallah kan zaka magana kai magana hanya irin nan munajati ko an ce akwai wata hikima masu hikima suna cewa wai idan mutane wai suna rikici suna gardama sai ka suna ta daga murya suna daga murya alhali kuma gasu ga juna ga wani gashi suna kusa da juna amma sai ka suna ta daga murya idan kuma masoyi da masoyi suna magana sai ka suna magana kamar rada ko to me yasa haka suka ce saboda wai ta'aluf din abinda ke ji zuciya ne ba kunni ba idan zuciya suka yi nisa da juna ko bin yanda jiki ya kusa da magana sai a daga murya ana hayaniya saboda zukatan sun yi nesa
to zuciyar ake za a yi sanin sakon, amma idan zukatan suna kusa to sai ka ga ana yi a hankali domin zukatan sun kusanta. Wallahu a'lam. To Allah ya kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. To mai sallah yana munajati ne da Ubangijinsa, yana ganawa ne da Ubangijinsa. Wannan yana ba mu karatu mai yawa cewa yunaji rabbahu dinnan, amma karatun ba zan iya bayaninsa ba, amma zan yi kawo sauran hadisan da zasu cike mana karatun. Misali hadisin al-Busaq, idza salla ahadukum fala yasuf tijaha al-qiblati fa inna allaha tijahahu. Ko idan ɗayan ku yi sallah to kada kaki ya tofa ta gaba ga, saboda Allah na ta wannan wajen. Ko saboda na ji rabban, da kuma na sahun gaba da na sahun na biyu da na sahun na goma da na ɗari, haka dai hadisi ya ce. Za mu ɗauki zahirin nan sun hadisin, to haka hadisi ya ce fa inna allaha tijahahu, sai dai ya tofa a cikin tufafi ko a ƙarƙashin kafansa. Falyanzur bima yunajihi bihi, sai ɗayan ku ya duba ya ga da me zai munajati da Allah, zai gana da Allah. Ana yana cikin wata manyan ni'imomi, kamar yadda muke faɗi, watan ita sallah mi'rajin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. Kowa yayi tafiya wani gari, in daga Abuja mutum ya je Kano, in ya dawo dama zaton da ake kawo gurasa, ko in ya je Zaria kuma mene doya ko doya. Duk da inda mutum ya je, irin kayan wajen ake zaton ya zo da shi, ko ba haka ba? Amma mutum ya je Saudiya ya dawo da tsarabin goro, za a ce wannan bai da hankali, ko? To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya je Isra'i da Mi'rajin, sai ya yoma al'umma tsaraban abin wajen, shi ne munajati da Allah. Ko ban fahimta ba? Munajati da Allah abin da ya je ya ji, ya yi munajati da Ubangiji ne, sai kawo mana tsaraba mu. Ko in ka tashi kai ma ga tsaraba nan, ga irin abin wajen nan, ga yanda ake ganawa da Allah. Sura idan mutum bai zama yana sallah yana samun lazzatul munajati ba, to har yanzu bai sallah, har yanzu bai sallah, wajen bai sallah a hakikanin abin da ake nema da sallah ba. Ana son sallah sai bawa ya samu dan zakin ɗanɗanon ganawa da Allah, yanda da za a caka mashi mashi ba zai ji zafinta, saboda zakin munajati da Allah. Ko an ce ɗaya daga cikin sahabbai, ko da yake dai hadisin yana da rauni, amma ba za a iya rasa isti'nasi da shi ba, ko yana ya sami matsalan irin kaman irin matsalan yatsa din nan ta dame shi da ci, iyalinsa suka ce to abin da za ku yi shi ne ku bari sai yana sallah, sai ku je ku yanki, saboda in yana sallah yana fita daga kansa, saboda yana cikin jin daɗin ladzar shuhudin munajati da Allah. Don haka ku yanke a wannan lokacin, ba zai ci ba. Kuma abu ya faru sai da idan da sallah ya shafa, ya ce alhamdulillah allazi shafani, ya ce ai an cire yatsan, ya ce to yaushe kuma kana sallah, kana sallah. Ko sai na Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhu ma ban dade ba na faɗi anan, lokacin da Hajjaju ya zo zai yake shi, bai nasara akan shi ba sai yana cikin sallah. Saboda lokacin da ya fara sallah, aka fara jifin majanik ana samun shi, amma bai yanke sallah ba, bai yanke sallah ba. Haka sai da ya idar da sallah a lokacin da kuma suka samu yana cikin wannan sallah, suka kama shi, saboda suka iso zuwa ga inda yake. Don mene? Don ba abin da zai ɗauki hankalin shi kuma a lokacin da yake munajati da Ubangiji. To haka dai ake son sallan awabi, Allah ya zurta mu da ita, munajati ne da Allah. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, kada wani sashin ku su yi ma wani sashi ɗaga ma wani sashi murya da Al-Qur'ani. Haddathani an Malik an Humayd bin Tawil an Anas bin Malik annahu qala qumtu wara'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa kulluhum kana la yaqra'u bismillahir rahmanir rahim idza futiha as-salata. To wannan hadisin zamu bar shi dan karatu ne mai tsawo gaskiya, zamu tattara shi, amma zamu bar karatun zuwa sati ne zuwa in Allah ya yarda. Wato Anas bin Malik ya ce yayi sallah a bayan sayyidina Abubakar da bayan Umar da Uthman, dukan su sun kasance ba sa cewa bismillahir rahmanir rahim idan suka buɗe sallah, wato suna fara sallah kawai da alhamdulillahi rabbil alamin,
to wannan kamar yadda muka sani mas'ala ce mai sabani mai karfi ko yake wannan mazhaban shine mazhaban da Imam Malik ya tafi akai na ya taba fadin wani dan uwa a cikin amsa cewa yana da cikin mas'aloli wanda kowace mazhaba a ciki tana da hujjoji masu karfin gaske da duk wanda karke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu assalamu alaikum na
kamar da fa wannan yi wa rayu da rubutu ala fawati ko shine abinda Umar dan Khattab ya samu mutanen masallaci kada su yi gowancin da mutum daya
zai yi daya daga cikin dalili na suna tarawih zai yi daya daga cikin dalilai sannan kuma da hada mutane a cikin hadi al'umma addinin musulunci yana son aiki tare ba ya san rarrabuwa yana son tarayya na ya ai dama ba tofarwa ba ni dai Hausan ne bai kibe ishe ni ba sosai dama yanda ake yi ba tofawa ake yi ba bai su manzo Allah ne ya ce haka za watan zaka sa bakin ka haka sai ka share a cikin tishi ko yanzu hadisi ya ce tufafi amma tunda muna da tishi ai kaga ba za mu ci sa a tufafin mu ba sai ka sami tishi ka sa a bakin ka amma kar ka tofo na'am
kuma
kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kage yanzu dazukun karanta cewa sayyidina Abubakar ya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana duk da ayar qur'ani ne amma aka ce kuma anan dai ba matsayin aya ya karanta ba ya karanta a matsayin addu'a ne na qunuti so da haka zai yi an ce a karanta ne a matsayin addu'a su ma wadannan wallahu a'lam ba a matsayin karatun ayar karatun qur'ani ba akwai abin da qur'ani ne amma za ka karanta su ba a matsayin qur'ani ba ko a matsayin addu'a kaman shi wannan hadisin na sayyidina Abubakar da muka gabata
a karamar Allah kamin kenan mutum mai bayan tasbih
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما كاغا wannan addu'a ne yake yi duk da yake ayan qur'ani ne duk da qur'ani qur'ani yace rabbana ne shine yace to har da rabbana ma za ka iya cewa eh har da rabbana za ka iya cewa na'am na'am
sun yi tashi lokacin sallah yayi kamar sallar asuba ne yana da jama'a yana son zai iya cewa ga ruwa lafiya ba amma yana tunanin jami'i
dole yi wanka dole yi wanka sannan yi sallah na
misali lokacin rana ce ta zuwa kuma gashi mutum yana da sallah amma idan ya ce zai wanka lokacin zai yi rana zai zama dai sallah ta kan yi ta tare ya wannan
mun fahimta ba ai tambaya ɗaya ai gaggawa zai yi kawai yi wanka yi sallah
kafin
yayi kafin yayi sai dan sarai ne ma haka Allah ba wani wanka zai yi sallah yayi a mafi kusa ai kaga rubiyatul aklamu an salatin annaimu hatta ya tsayki so shi wannan in yayi laifi ya zama yayi sakaci ya zauna yana ta jira har lokaci ya tafi wannan hukunci daban ne amma idan ya zama misali bai farka baccin nan ba misali rana za ta fada karfi 6 da rabi misali sai ya farka da janaba karfe 6 da minti 25 ai anan wurin shi wannan lokacin da ya gabata ba taklifi akan sa saboda taklifin sai yana farawa daga yanzu ne saboda daga yanzu nan sai ya je ya wanka da sauri ya zo ya sallan la'asar din sa ka fahimce ni ko da Qur'anin ta fada saboda ai lokacin ne shi taklifin shi shi ka fahimce ni yawa to amma inda misali kawai yana zaune ne ya zauna ya ki yin sallah sai da ranar za ta fada ya tashi zai wanka to kaga anan yayi zunubin wannan abin da ya aikata ina fatan mun fahimta na a ga malam abaya tukuna a'a sosai ai zai yi ai ma idan ta mina sama'i kala kala ne kai kafu menene ma idan tukuna menene sama'i ko ba haka ba ai ba yana nufin cewa a larabci wannan yana daga cikin wata amfanin larabci wannan fanni ne zurfi
mai kyau a cikin yaran Larabci, wanda kuma wanda ya fahimci shi zai fahimci abu da yawa. Ina yawan faɗin wannan magana saboda shine fannin da ni ne karatu a jami'a a cikin shi, shine layin da nake koyarwa a kai wannan abin. Shi yare kwata-kwata kalmomi ba su da ma'ana sai a siyaki. Siyakin nan guda biyu ne kamar yadda muka sani, shine Ferdinand de Saussure ke diachronic da synchronic, ko ko ba kuna karanta su ba a lugha? Mu muna yi a Larabci, dai muna da shi a Larabci da zurfi kwarai. To sai akwai siyaqul maqam, akwai siyaqul maqal. Siyakin da aka ambaci magana da wajen da aka ambata da kalmomin da suke harhaɗe da kalmar, su suke haɗuwa sai su ba ma'ana jumla ma'ana. Ka fahimce ni? Ba wai kawai kalma tana da ma'ana ne haka da ita kadai ba, sai ka lura da wa ya faɗe ta, a ina ya faɗe ta, yaushe ya faɗe ta, da me ya gwama ta munasabat din fadin ta kenan. To sai su haɗu sai ka samo ma'anan wannan jumla. Ka fahimce ni? Saboda haka ita jumla ba za ta bani ma'ana ita kadai ba. Sai ga kace rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i, to mun san ba wai bar maganar majazi da kuke yi a cikin kananan karatun balaga, ba shi nake magana ba. Hakikan ma'anan ne ma'idatan din, annan za su dauki wata ma'ana daban kuma ba wai ka baki ba. Sama' zai iya daukan wani ma'ana daban gurgurdan siya, da wa ya fada, da ina ya fada, da dan me ya fada, da menene ke harhaɗe da kalmomin. In muka fahimci wannan za mu daina rigima, za mu ce komai ar-rahmanu ala al-arshi istawa, haƙiƙa ne ba wani majazi mun ji, haƙiƙa ne. Kuma sai ka fahimci ar-rahmanu, ka fahimci al-arshi, ka fahimci istawa, ka fahimci siyaqul maqami, ka fahimci siyaqul maqali, sannan sai ka fahimci meye ma'anar
Allah sakalallahu.
Ina fata an fahimce ni. Amma tun magana wani haƙiƙa da majazi, haƙiƙar ne mun ji, haƙiƙa ne. To amma haƙiƙar siyaki ne zai determine ma'anarsa. Ko? Ina ba mu misali. Ha? Yanzu yara ba suna zagi irin na burgewa ba? Me nuna mana wannan zagin burgewa ne? Siyak. Ko? Ya burge shi ke zagi. Ya ɓata maka rai ke zagi. Siyak. Shi yasa haka wannan wajen fushi ne. Wannan wajen ya kuma sai da su kuma ki tare da shi da yake maza da yana ga ya zuwa, amma ba a duwa ni ke musu ba me yasa ba a ga ki zuwa sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga mota kafira ce sai ya ci kuma ki zagi, amma ya ga mu ji yaron sa ne ina fata an mai ji wannan sai ake ya wannan ɗaya ne daga cikin qara'i, muna kiran su qara'in ba wato kalmona da suke sa a gane magana, suna da yawan gaske, suna da yawan gaske. Ta fahimce ni? Wannan ɗaya ne daga ciki qarinatu siyaq. Misali, bari mu koma cikin nahwu mu karanta qarina. In na ce akala zaidun at-ta'ama, ka'idar nahwu a nan wurin ba ta da wani dauri cikin fahimtar ma'anar wannan jumlar. Ka'idar nahwu fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi bai da wani dauri, ko da shi ko ba shi za a gane wannan ma'ana. In na ce akala zaidin at-ta'ami, ko akala zaidan at-ta'amu, ko akala zaidan at-ta'ama, duk dai zaidu ne ya ci abinci, dan abinci ba zai ci zaidu. Ka fahimce ni? Ana kira wannan qarinatul ma'na. Amma na ce daraba zaidun amran, nan siyaqin nahwu wato al-qarinatul i'rabiyya, i'rab shine zai ganar da mu meye ma'anar jumla in ba shi fa za a gane. Waka tala Dawudu Januta, ko dan ce ce waka tala Dawudu Januta ce an yi kisa, ko ka gani irabi anan shi waka tala Dawudu Januta li irabi, shi zai ganar da mu waye kisa wa aka kashi, in ba li irabi ba za a gane, ko ina fatan ka gane. Shi yasa cin irin akala zaidun at-ta'ama, in ka ce akala musal kumsara, ba ka buƙatan ka ce wai dole sai ka kaddamar da fa'ili irin na daraba Musa Isa, a'a za ka kaddamar da maf'ulun bihi alal fa'il, saboda qarinatul ma'ana ta wadatar da kai da qarinatul siyaqi. Amma in ka ce daraba Musa Isa, daraba Musa Isa, kaga anan siyaqi kadai zai ba mu abin da ake nufi, ba ma'ana ba, ba al-irabi ba. menene siyaki wanda ka kaddamar shine fadi ne wanda ka jinkirta shine maf'ulun bihi duk wanda muka fara gani to mu aurin mu shine fadi dan in kace wai kai kana nufi Isa ne fadi zamu ce to baka iya magana so da menene qarinatus siyaki da qarinatul ma'na duk sun bace kana fahimta abin da yana da yawa Allah ya ji na'am
a da Allah
ta kasa ne kai kanka amma ci karatu daga cikin karatu da an ta kai amma tun da kai ce ta fitar da cikin karatu da kanka to Allah ya tsara a bene na
ko samu abubuwa da abubuwa su da kuma ku su da su da zidan ku wai ko har zidan ku mu yi haka za ku su da sai da zidan ya ku ji
duk ba su halarta haka duk ba su halarta mutum ya fara yi su sai ka aje kawai matsayin jari kayan kasuwa sai dai idan wannan zinyaran a cikin wannan abin wani garura ne wanda dole sai da shi da amfani ba ado ba ne amma in dai a matsayin zinare ne ke da halatta mai istifada shi ga kuma inda nace maka ba can mutane ne zabani ko can shi zinare sirf ne ko tahallul ne da zinare shi ma wannan wata matsala ce mai zurfi amma dai mafi yawa sun fita akan cewa in dai sunan abin zinare da kasan din zinare din yana haka da wani abu ba zinare ba wani zinare sirf shi zalla babu dole an dan hada shi da wani karfi dan ya rike shi haka mushi tamasu ko ba haka ba a da wani nisba na karfi a cikin sa to idan nisban karfin ya kai kana har karin ya kai asalin zinare to suna kan ba ko ka gani shine zaka ji misali akwai abubuwan da mafi karancin kafin zinare shine wanda suke samu 18 k din to mafi karancin nisban zinare a abin da ake kira zinare ina da kun ka wannan ba layi na mun akwai masu zinare da za su yi mana bayani da kyau to ina da san in ka ga wannan 18 karat din watan nisban zinare a cikin shi bai wuce 50 ko 40 bisa ɗari ba nisban karfe kuma ya kai kamar 60 bisa ɗari ko 50 bisa ɗari to in yayi kasa da haka ba a kira abin zinare to da abin da kofi ba a kiran shi zinare wasu suna ganin cewa za a yi amfani da shi amma dai ni ina ganin cewa idan mutum ya istiyafi ga addinin shi in dai zai iya wadatuwa daga wannan zinaren to ba a wadatuwa da shi na
fatan sallah ne da kai yadda mutum zai ji daɗin alalibi cikin sallah to sai a mutum zai kama zuciya ta su har yi zama ya fuskantar da ita
a hankali ne a hankali ne shi yasa bayan Allah suke da wani abu ko da yake wasu na ganin cewa wannan kuskure ne to amma dai hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da ake bi idan ba za ka iya an ce ka istidarin ubangiji to kai zunga istidarin wani abu mai girma a wajen ka wanda ka san yana tunatar da kai ubangiji saboda hadisin Allah ne za ku uzu kira Allah din to a hankali har sai kai ka zuwa ga istidarin azumin ubangiji ina fatan ka fahimta so a hankali ne tadarruj ne wannan a hankali ne mutum zai kai wannan matsayi na ku kuma da ku kuma da
kira na suratai to wato idan mutum ya ji rubin su sai rabbana la tu'minuna wa la
tu'minuna a dai ba dai ba dai ba za ka yi su a matsayin kuruci amma ba za ka jera su a matsayin karatun Qur'ani saboda naman tabin da suke idraj naman sunan da suke kiran wannan abin a karatu watan yana haifar da zai iya ka hada wani abu dan Qur'ani tartibin surorinsa shi ma mutu abban ne bi tartibi wannan ayan bayan wannan ayan wannan ayan bayan wannan ayan mauquf ne tawqifi ne afwan ko mutu abban dige ne saboda dole kai mura'atin tartibin ayoyin alqur'ani na ban ji ba
tashin sa na raka a safa'il don an yi raka a ta farko yana ba da cewa Allahu akbar kafin ya miki amma a tabbiyu ba haka ne
ba za a bi shi akan haka Allah wannan Allahu akbar ina ake fadin shi matsala ce mai fadi ana fadin shi inda nuhudi ne kana nufin tashi daga sujada ne
rak'an farko din tasowa daga sujada ya miƙe ba eh sai ya ce Allahu Akbar tun lokacin da yake tasowa ba laifi ba laifi in ya ce Allahu Akbar bayan ya miƙe kuma ba laifi yayi shi ma eh na na akrama Allah shi yasa ni ma na zata da farko to amma bayanin sa ba abin da ya nuna ba ke
mafi kawai bari da miƙe sannan ya fara amma kawai hadisi ya ce kullama qafara wa rafa kamar yadda makaranta a sashen da ya gabata wasu na ganin cewa matan abinda ake nufi kullama qafara indan irtifa wasu na ganin a ba'da ma yasnini yastawi qa'im ka fahimce ni saboda haka in kai indan irtifa ma akwai masu ganin cewa zahiya wata a lokacin da yake tasowa yake bane wasu na ganin zahiya abin da ba zai yi ba kawai shi ne yana cikin sujada ɗin mai kabbara sannan ya taso
ƙwararrun sashen da aka hausa da mafasa
na a cike farawa to shi ma matsala ce ta saɓani amma suna ganin ausatul mufassal su ne irin su sa'ala sa'ilin bi adabin waqi' zuwa har was-sama'i wal zati furuj su ne awasatul mufassal to wasu kuma suna ganin a sun wuce zuwa har wash-shamsi wa duhaha su ne awasatul mufassal na
na
alaikum salam ka san wannan mufassal din matsala ce ta saɓani suna ganin duka Qur'ani shi ne mufassal wasu na ganin a'a mufassal ba su ne manyan surori na alkur'ani eh jin daga bakara din ne so matsaloli ne na saɓani amma ni na faɗi cewa mazhabin malikiya ne suka faɗi zuwa ga suka faɗi zuwa ga abin da na faɗi kawai na ɗauki mazhabin malikiya da shafi'i su suka tafi cewa hujurat ne zuwa ƙasa na
shi akwai wani abin nan masara na muna cikin sallar sai wani ya zo ina ji ko ya zazzira kan kashi ake yana zuwa kawai don saurin ya samu wannan sai Allahu Akbar masu kafara harama kawai haka yi tafi Allahu Akbar bai tsaya ya yi abin nan kamar da ake cewa farkiya
in yayi niyya da wannan kafaran nashi a matsayin kafaran harama ya maida ta aniyyan shi ita ce kafaran harama saboda ake yamu da hadola yayi dole yayi tunda dai ba a zaune taho ba sai a ce mashi ka kyauta amma kar ka ƙara yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka zadakallahu hirsan wala taw ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani wanda ya haka ya ce ya sake sallah so amma dai tunda yana tafiyan ni ai ka so qiyam ba yana nufin wukufu ba an ce wani wukufu lahawa wadda shi ya karatu ne da yawa a larabci wukufu in an ce waƙafa to yana tafiya su ya tsaya amma qiyam in dai ya kasance musawiyan haka to qama shi yasa in yana zaune ya miƙe sunan shi qama ba cewa waƙafa idan yana zaune ya tashi ko yana ruku'u ya tashi shi ƙama ke nan abinda ake nufi da ƙama din nan daga istiqama ne daidaituwa qawmu qiwama wato abu ya zama a miƙe ka gane to in dai ya kasance a miƙe kuma ya kasance to ai ya sami qiyamu to illa
ba wukufu kai abin da ka so yayi wal wukufu lahani yana tafiya sai ya tsaya mafu
to Allah ya ga ganin dan na har ga mace a hadisi karara ya ce shi ga mata ya halatta ai ba shi hadisin da ya karanta kila na muslim bai fahimta ba bai karanta complete hadisin ba abin da ya faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu ya ce wa matar kina san Allah ya canza miki da abwarwaran wuta ranar tashin kiyama to anan kaga abinda ainihin hadisin nan kawai iyakan nan aka kawo a cikin wani riwayan hadisin amma ainihin hadisin shine kina fitar da zakkan wannan awarwaran tace ba ta fitarwa yace to kina san Allah ya canza miki da shi da nan wutar ranar tashin kiyama to haka hadisin yake wanda shi ya kawo sabani shin za a fitar da zakkan kulli da sauran su ko za a fitar ba saboda haka ba inda aka ce mata ya halatta gare su su yi amfani ba inda ba wani kauli ko da mai rauni wanda ya haramta ma mata amfani da kulli watan kayan kwalliyansu na zinari da sauransu da darajar ci ga hadisi nan muna karantawa hadisin idi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je wurin mata ya musu nasiha wanda ya ce ya gansu su suka fi yawa a wuta ko ma ra'aitu na kisati aqlin wa dinin azhaba li rubbir rajul al hazim min ida kunna wannan dogon hadisi da bukhari da muslim ai kaga an ce fa akhadna min qini bi khuliyyi inna wa jawarihi kaga ya halatta kenan su mallaka inda ba dan haka ba za su wurga ba ko na
kaga akwai masallaci wasu suna sallah har ta juma'a ba ba rajali wasu kuma da rajali to me
yake sallah na dan ilimi amsa wannan ko
sai wanda ilimi wanda ne amsa
shi ba dole bane ba dole bane sai an sami wanda liman yayi zai amsa idan liman zai iya jiyarwa shikenan amma in ya amsa jiyar din shi kuma ya kyauta saboda ya daga muryar liman ne watan ainihin samuwan wannan kasancewa fa innahu an jamin ka sautan din lokacin ba last speakers ba mukabbiratu saut saboda haka idan aka yi mutane suka yi yawa ana bukatan wanda idan ya jiyar shi kuma zai jiyar da jama'a yana da asali kila a samu mashi asali daga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wafatinsa na karshen da aka faɗa sallar azhar din da kana Abubakar radiyallahu anhu yusalli bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nasu yusalluna bi salati Abi Bakr da dai makamantan wannan za a yi sai nasi da hadisin sayyidina Abdullah ibn Abbas kuntu jalasu indahu sanataini usmi'un nasa haka irin waɗannan to asalin shi kenan idan mutane sun yawa liman ba zai daga murya ya jiyar da gaba daya ba saboda yanayin limamai to sai a sami wanda sautin shi yake da girma zai iya isar da sautin zuwa ga ko ina da kowa sai ya irka jiyarwa bayan jiyarwan liman to kuma bayan samun mukabbiratu sautin mafi yawa masallatai ba su daina ba saboda suna son wannan ladan yana son wannan ladan shi sai aka ci gaba amma ba wai dole bane sawa wallahi alim indai muhimminci ne a jiyar na
akan kallawa a nan
wasu wani a bayan ka ya riga ka na sai ku
kai dan uwa ne wanda kamar yaso wajen da muke a sai da dukkan kalmar shahada
na'am
to ana tare da shi a wani yanzu kuma sai ke nuna kamar akwai wani abu da ya taso a can ko wata kakansa da yaro ya mutu a can yana so zai ji ya same shi sai mu kuma muke kokarin mu hana shi mu nuna masa cewa ai yanzu in ya je can muna tsoron kai ya je halaka da su wajen gudanar da al'amuran su na wannan kristanci to shi ne dai daga baya sai ce ba sai na zo na ne sai an gaba da fatawa kan
gaskiya ne akwai hadari sosai akwai khatari ni ma in ra'ayina ne zan ga cewa gara kar ya halarta amma idan halartar shi zai iya allafar da zuciyarsu ya kwantar da hankalinsu ya kwadaita musu addinin shi za su ce addinin ya goya mashi yankewa da muƙaƙawa da sauransu ba ko sai mai aiki da hadisin sunana Asma'u bintu Abi Bakr Siddiq ummaki sai ya sada zumuncin su
shi da wannan sada zumuncin ya je amma yanke dukkan abin da ake yi wanda yake na shirka a cikin abin. Matukan dai yana da nasuwa amma yana tsoro akan addinin sa, wannan wabihi ne ba zai je ba. Na.
Asalamu wannan magana tasiri ne jiyarwa na ladin nan. Duka bangarorin wasu sun za an zafafa. Wasu suna ganin ɗan kaman ɗan zara suna ganin cewa ayin masallacin din bid'a su suke yin wannan. Su kuma wadancan suna ganin cewa ai ɗan izala ne ba sa yi. Su kuma a cikin su suna ganin cewa ai yin haka ma yana iya bada sallah.
Sauran Allah ya saka da alkhairi. Wannan sabanin kabaya na fikihu kuma kabayan ma wanda ko mustahabbai ba su kai ba zama suna raba kan al'ummar musulmi yana cikin abubuwan bakin ciki. An tambayi shehu mu cikin Ramadan akan sallama biyu a sallah, yace wannan bai kai ya zama dalilin sabani, bai kai ya zama dalilin sabani. To akwai matsalolin da ba su kai su zama dalilin sabani, kuma rashin fahimtar karatu ne kuma ba inda za ka yi da wanda bai fahimci karatu da san kuma sai ya saba da mutane wani in ya fahimci karatu ya dauki matsalolin fikihu su kowa matsalolin aqida. Shi matsalan fikihu sabani ne kawai tsakanin wani a fahimta da wani a fahimta na fikihu da furu'a. Saboda haka wannan wasu abuwa ne wanda suke ba su kai su daga kara saboda su. Abin da ya faru mutananmu an zo an sami mummuna malikiya a ƙasar nan. Wasu sun shigo ba wai akan maganin kiran sallah dan shi bai da alaka ba ai tasmi'i ba dan bai da alaka da malikiya. Wasu sun shigo da wasu abubuwa sabanin mazhaban malikiya dan su ruda mutane. To yawanci wanda suka shigo da wannan abubuwan sabanin mazhaban malikiya gajiyawan su ne ya kawo musu haka. Ina yawan bayani. So da yawa mutane ne ba su zauna gaban malamai sun yi karatu ba su karanci mazhaban malikiyan nan ba. Da suka tashi sai suka je kasar Larabawa suka yi karatu. In ka je Misr kai karatu Shafi'iyya ake. In ka je Saudi kai karatu Hanbaliya ake. In ka je misali can ma wara an-nahari can irin su Indiya da sauransu kai karatu Hanafiya ake ko su Turkiya Hanafiya ake. To sai ya je karatun shi can yi secondary can yi jami'a duk karatun shi a can yayi. To sai ya dawo kuma aka ce shi malami. To ko dai ya kawo musu irin karatun da ya iya a yadda shi malami ko kuma ya tashi daga malam. Ko ba haka ba. Saboda haka sai ya ce musu duk abin da suke karɓata ne ga sunna. Saboda ba komai bane sunna abin da ya koyo. Idan Shafi'iyya ya koyo a Misra to Shafi'iyyanci shine sunna domin shi ya iya. Idan Hanbaliyanci ya je koyo a Saudiya to Hanbaliyanci shine sunna dan shi ya iya. Idan Turkiya ya je ya koyo Hanafiyanci to Hanafiyanci ne sunna dan shi ya iya. Saboda haka ba su yi ma al'umma adalci ba. Da yayi karatun ya iya na malikiya da zai kaga kuma ya kankara malikiyan shine kadai daidai. Su duk wanda kaji ya ce malikiya da ake yi kuskure ne kaza kaza a zo a bi sunna menene sunna ta zai ce maka zai kawo maka abubuwa gaba ɗaya zai ga ashe Hanbaliya yake koya maka. Ko ba haka ba. To duka dai wannan matsaloli ne na furu'a bai kamata su raba al'umma ba amma kamar yadda na faɗi a nan wajen ba su ɗaya ba su biyu ba a wannan zamanin malamai sun yi ijma'i bai halatta ba ka zo ka sami mutane suna wata mazhaba ka raba su da wannan mazhaba. Ka raba su da wannan mazhaba. Ko ka zo musu da wani abu saɓanin wannan mazhaban saboda ko menene yanzu kamar ni ba maliki in na tashi na je Saudiya na sami ana Hanbaliyanci. To sai in haɗa kai da su mu ci gaba da ibada kada in zo musu da wani abu in ce ɓata suke yi. Saboda duk waɗannan a'imma mun yadda a'imma tu hudu ne. Kuma ballantana ma Imamu Darul Hijra Malik ibn Anas. Shi kam a cikinsu gaba ɗaya ballantana ne. Ƙarshe ne. To saboda haka ya kamata idan an sami mutane akan wani daga cikin mazhaba irin waɗannan na sunna to a bar su a kai kada a rikita su kada a ruɗa su. To kuma kuskure ne mu ɗauka wannan saɓanin na aƙida yana tattare da wannan saɓanin na fiqh. Kuskure ne mu ɗauka haka nan yana yawan mana bayani. Yanzu su ɗan tariƙa sun suka fi kowa yi itikafi ba shi a malikiya. Amma zaman su na malikiyan da suke karewa suna ganin duk wanda ya fita kaida almula daga ciki kamar wani shi ma ya fita daga ya koma wani ya zo da wani abu daban ne ya bace ne ya kaza ne. To ai yanzu mafi yawan mu nan an yi sittashawa makruhi ne a wajen Imam Malik, makruhi. Ina fata mun fahimta ko? To, so haka ire-iren waɗannan, don haka sai mu gane cewa ashe barin mazhaba ko yin wani abu saɓanin mazhaba sai kai a ɗaga kara. Yanzu nan nazo da matsalan yin bismillah a Fatiha, na ce za mu tattauna ta sati mai zuwa. Kai ambaci ɗan ɗariƙa da kaza, to ba ɗan ɗariƙan da zai zo yanzu zai yi sallah bai yi bismillah ba, in ma bai bismillah ba sai aka kaman ko ba ma ɗan ɗariƙan ba ne. Makruhi ne a wajen Imam Malik, a malikiya makruhi ne. Ko ba haka ba, ba a yi. Saboda haka ashe kaga makruhi ga malikiya ba shi ne ɗariƙa. Ina fatan mun gane wannan. Allah Ubangiji ya gane ta ba. Kamar yadda hanbaliya ba shi ne izala ba. Wannan mazhabobi ne na kuru'a, suna da tafasil ɗinsu, kuma mutane suna binsu, kuma duk wanda mutum ya bi zuwa ga Allah mazhaba ce ingantacciya, karɓaɓɓiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wajen bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda ba a so khalqi ka zo nan ka ɗibo wannan, nan ka ɗibo wannan, ko ko mutane suna kan wata mazhaba ka zo ka zo musu da wani abu daban sabanin wannan mazhaban, ba a san wannan. Allahu a'lam. Sai abinda tabbas tabbas an san cewa sabanin shi ne daidai, to wannan ba komai. Na'am. Allah ya saka
tare da irin addini sai a gaci lacca, amma laccan ya ke manta kuma tare da sanwa wanda matan da suna zuwa suna ba shi wannan da ya yi lacca shi da ba
maza ke laccan ko mata,
a maza ne suke yi da lacca kuma wani laccan maza babban malami ya yi lacca haka,
kai ka daina cusa ni cikin ronan nan misali, amma dai tunda ka riga kai tambaya a gani na bai dace, a gani na bai dace ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake tara mata ya karantar da su, saboda shi shi annabin wa huwa abul lahu wa ta kira'a ko, saboda haka amma ba wani bayan sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda ma ya je keɓe mata su kadai ya koyar da su. Na'am. Dan
Allah sakin da ya gabata ban masala ni masala asuba sai wani yazo ko ku sallama maka sai daya aka tare kama da bala sau lokacin da ya fara karatu sai ce a wasu da ne shi da ne ke bismillah ya mara da surar da zai karanta sai ya karanta a wasu da ne shi da ne bismillah ya wasu su ne ya ba su sallah haka ya ce ba na ta zai ko ce ne
ya yi kari a sallah amma sun shi ta amma da ya yi kari a wasu bilan shi a cikin baya cikin karatun sallah, ba a cikin karatun sallah ba kuma aya bace a cikin Qur'ani. Na
Allah ka mun mutum ne ake bi shi ba shi amma ba su sai ko shi ta da shi shi kuma Allah ya yi su shara su ne ne su yi kiran da su da da shi da kuma da dai wannan lokacin ko da ma ta bai da shi sai aka ce su jinka ta Allah ta sai ta kama sai shi ya
ba su suka yadda ba suka daga mashi ai matsayin yanzu dukiyarsu ne suka daga mashi ai su maraya yana da wakili, wakilin maraya shine maraya shi yake magana da yayin maraya eh. Na na sai na sai ta warware saboda malam yajid ri malam yajid yasma sautan aw yajid ri na kyau tambaya ne mai kyau, yana son karin bayani akan mustahabbi da sunna. To a mustahabbi abu ne da an so a yi shi idan an bar shi babu laifi, sunna abu ne da an so a yi shi idan aka yawaita cikin barin shi zai iya zama da laifi ko ya cire muru'a idan sunna kaman fi'liya ne na ayyuka da sauransu. Amma kuma duk da haka dai insha Allah zan kara maka bayani a sati mai zuwa saboda kalmar sunna tana da ma'anoni da yawa, kuma sannan masu raba mustahabin da sunnan ma wasu ne, wasu kuma ba su rabawa. Sannan kuma ita kanta ma rabon ba uku bane, akwai wajiba, akwai sunna, akwai mustahabbi. Watan hawa ne cikin abin da ba farilla, abin da ba farilla ba to zai koyi zama wajibi, shine zaka ji a malikiya muna kiran sunna muakkad. Ko ya zama sunna shine a tsakiya, watan ba sunna muakkada ba, ba wajibi ba kenan. Ko ya zama mustahabbi, watan shine ake cewa fada'il, watan abubuwan da an so a yi su, in ba a yi su ba ba a yi laifi. Na to watan dai hawa ne, kaman misali grace ne na karatu, wannan first class, wannan second class, wannan third class, kaga dai duk dai ba laifi dai, amma dai ba a sami wancan. Na ma kuma kuma da
insalla azhar ne da asar da roba shariya da jami'a ne wanda sai daga baya bacin ya salla shari'a shafi din sai tuna insalla azhar wa to wannan salloli ne har a kuma da yanda
to anan القول الأشهر شيني صلّن مامون دشيغة بعد إذا ساكي صلّا القول الأشهر أنا زي ساكي صلّا كمان دموك ساني إذن بي نيسابا زي زود صلّو لين أجيرنس أزاهر الله أصل مغربة إشاي تو أنا كمان يرون وانا كيري وني قولي كما صلّن مامون يعي شي كما ناشي بيجوا زي ساكي صلّا شي سبو دا أكام كسكوري يعي su a ganin su kenan masu wannan kaulin. Sai kuma kan kuskure a inna Allah rafa ummatul khata wan nisyana, saboda kin da manta ne to shikenan suna su sallanta da zin bi shi, yana da cikakken tsarki da cikakken duk abubuwan da ake nema na sallah, to sallar sa tayi. To shi kuma abin da sallan su tayi shi nashi bege ba, kamar inda nace akwai wuraren da sallan ma muke yi na liman bege ba kadai. To wannan amma wani kauli ne, mafi yawan dai malamai suna ganin cewa da shi da su za su maimaita da wani. Na. Alaikum salam. Ba jami'i ne, ba inda za a yi jami'i. Bi halatta kai sallah bayan wanda baka so.